Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau 3 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan cin zarafi a auratayya. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Misalar farkama da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau shirin namu zai duba ne akan zamantakewar ma'aurata a cikin gida. Cikin zauren namu muna tare da Malam Haruna Ahmad Tibinau, Hajiya Saratu Sani, Khadija Sa'ad da kuma Malama Karimatu Mu'az, wanda zamu tattauna akan matsalan nan da ake ƙara samun yawaitarsa na cin zarafin mata a cikin gida. To, cin zarafin mata a cikin gida kamar yadda aka sani ba abu ne sabo ba, sai dai yakan dauki sababbin salo da maza suke gabatarwa. Duk da yake a wayansu bangarorin an ce akwai matan da ake samu su ma suna cin zarafin mazajensu a cikin gida. Rahotanni na ta nuna cewa shi wannan cin zarafin ba abu ne wanda yake faruwa kawai a tsakankanin talakawa ba, hatta da masu kuɗi, ma'aikata ko kuma manyan masu rike da makamai sukan iya aikata irin wannan abun ga matayen aurensu. Cin zarafin matan da ya yake faruwa ne, menene dalilan da ke kawo shi da kuma yawaitarsa a cikin al'umma, me kuma al'umman ke yi wurin magancewa ko kuma ƙara haɓaka abun a tsakankanin ma'aurata? Barkanku da zuwa nan zauri namu. Malama Khadija, a matsayin ki na wacce take gwagwarmaya da matsalolin ma'aurata da kuma bada shawarori ga ma'auratan, me da me kike ganin yake kawo wannan matsalan na yawaitan cin zarafin mata a gidan aurensu?
To, mai saurare, assalamu alaikum. Da farko dai, in muka duba wannan al'amari na cin zarafin mata, kuma muna iya cewa hadda maza, amma dai an fi yi ma mata a zamantakewan aure, wani abu ne wanda yake samo asali tun daga yanayin da aka gina auren. Wato, da yawa ba a ma san menene auren ba, kuma yaya ya kamata a yi aure. Sannan kuma ba a daraja abokin zamantakewa. Namiji bai daukan matan da ya aura da daraja a matsayinta na mutum ne ya aura, wanda ita ma tana da cikakken yanci wanda Allah da ya yi ta ya bata. To, sai ya kasance in aka zo aka fara zamantakewa, namiji yana gani kamar tunda ya bada kuɗi na aure da sadaki da wasu abubuwa kafin ya aure ta, sai ya ga kawai kamar ya je kasuwa ne ya siyo tumatir, in ya ga dama ya nika da a injin din markaɗe, ya ga dama ya nika a blender ko yayi a dutse, ba wanda isa ya ce mai komai tunda na sani.
Ai, malama Khadija, wani lokaci ma zaki ga suna bada kwatance da cewa ai ko ka kashe kuɗi da yawa wurin auren wannan, kamar dai an siya abin ne ne
da gaske. To, wannan ma gaskiya yana taimaka da wasu, ko da yake rashin dai tunani ne, saboda ga wanda yake da tunani ko da ka kashe kuɗi da yawa wurin auren mace, ai san da kake mata yasa ka kashi shi yasa sadaki karan kanshi ba a kayyade ba kuma ba a taba yin addinin da ya kayyade sadaki cewa dole kaza za a bada ba saboda ya danganta da darajar mata a idan ka akwai matan da kanka zaka ga darajar sadakinta ya kamata a ce ya kai kaza iya irin karfin da kai zaka iya badawa to wannan ba shi kamata ya zama dalili da namiji zai wulakanta mace bayan ya aure ta ba ya rika gani cewa ai kaman dukiyar sa ne saboda ko dukiyar nashi wani cin zarafin da yake ma mata bana tunanin zai ma abin da ya siya da kuɗi kaman misali namiji zai kashe kuɗi ya gina gida haka kawai zai ce dan nashi ne yau bari yazo ya kama fasa bulo ai ba zai yi ba ko barin kunna ma mota na wuta tunda ni na siya ai namiji ba zai ba to me yasa ita mace zaka dauke ta ka dinga duka idan an samu wani rashin fahimta tsakaninka da ita ba za a yi magana ba to wannan ma gaskiya yana zama ɗaya daga cikin dalilai da yasa ake samun wannan sai rashin fahimta akan tsakanin junan su tun kafin ma ayi aure wasu ba sa samun abin da Bahaushe ke Bature ke cewa compatibility ban sai ake cewa da Hausa ba yanda za ku gane daidaituwanku ba a wannan tattaunawa a wurin neman aure namiji kawai yana ganin mace ko suranta ya burge shi ko wani abu da ya game da ita yana so kawai ya ta tura kuɗi idan ya aure ta in aka zo gida sai ga abubuwan da yake zato zai samu na jin daɗi tare da ita sai ga duka babu to wani idan yayi lissafin asaran da yayi na kashe kuɗi sai ga cewa to bata cancanci wannan ba to kawai abinda zai ya faihuci haushin shi shine irin wannan
saboda dama a tunanin shi
sai ya wasu yanta yayi saboda haka tunda ba za ki biya min bukata iya abinda nake so ba duk sanda kika bata min rai ke ma jikinki ya gaya miki to kinga akwai alamar rashin daraja mutum a cikin zamantakewa saboda mutum ai ba dabba bane ko dabba ne ai ba a ce in ta ma banna kai ta duka ba yanzu misali idan kana kiwon dabba idan ka aje abinda za ta iya ci a inda take bai kamata ka dake ta ba saboda kai ka aje idan ka dauke ka boye dabban ta bi ta dauka to lokacin ne ya zama laifi to wanda a zamantakewan da ake zaki ga yawanci maza ba ma sa auna wannan
abin da mace
a ba sa badawa wani zaki ji ya daki mace akan abinci wani akan magana wani ma saboda rainin wayo akan wanki na kayan shi ya ajiye bata wanki ba kawai shine dalili zai hau yar mutane da duka to dama mai wanki ya dauko ba mu sani ba duk da dai su ma wasu matan su suka nuna za su iya
wai ai na haka ba wani lokaci matan sukan yi ne dan wai gwaninta da su nuna cewa wai wani hanyar shiga cikin zuciyar namiji shine kara kyautata
ai hanyar shiga cikin zuciyar namiji a kala-kala ne ba wannan aikin bauta ba shine wani lokaci shi yasa nace abin ya danganta ne akwai matan da su suke siyo ma kansu wannan abin da kansu ka dora ma kanka abin da ba za ka iya babu inda
wato dora na kuma
sai ma namiji wanki
a ce
sai ya zama damuwa akwai su wanda duk ran da tace ta gaji sai zama damuwa kuma in ya ga dama zai iya auro wata wanda ita za ta gaya mai ita ba za ta yi wannan wankin ba kuma ya zauna ko yanzu zan iya baki misali akwai wanda na sani an yi aure ta gaya ma mijin cewa ita idan aka yi aure ba ta shan koko sannan kuma ita ba ta iya amfani da itace a yin girki ba tunda yana son ta yace yaji duk sanda zai je aiki zai tabbata ya sayo mata kananzir lita 50 ya aje ita ko wancan da ta nuna ita yar wahala ce zaka zai siyo itace ya aje kuma ai ta shan koko daga baya gidansu daya sashe ne daban-daban so duk abinda wani ke wani na sani ta fara korafi yace kita ta riga ta gaya min tunda za a yi aure ita ba ta iya shan koko ba ita ti take sha so da haka tunda na yadda na aure ta ne zai to ce sai na kawo magana har da matan su ma wani lokaci suna dora ma kansu abinda ba a aike su ba in ke zaki fara ba ma kanki valu sannan namiji shi kuma zai dora daga abinda kika nuna mishi idan tun kafin ki aure namiji kika nuna mai a hiran ku na soyayya cewa a tsarin ki babu duka ran da kai bugu auren ka ya kare to zai kiyaye sai ya je can gidan yayi duka in yazo gidanki yana san da kai haka rayuwa ta gada
malama Saratu matsayinki na uwa wani lokaci zaki ga yaran sun shiga cikin wannan matsayin misali sabon aure an fara nuna mata wannan hali mara kyau kila mijin ya fara musguna mata zagi har ya kai ga an fara duka tana tsoron ta zo gida ta yi muku bayani cewa ga halin da nake ciki waye Allah dama tun kafin a kai ta kun riga kun gaya mata ki ji ki gani da abin da aka miki ki yi hakuri ba ta ganin kuna daga cikin wayanda kuke kara karfafa abin nan cinki la yana yin na wasa misali an yi daya biyu ya zama jiki tunda ba ku bada kafa da mutum zai iya kawo kokensa wani iyayensa wanda a tunaninsa su ne kadai gatansa bayan mijin ba
gaskiya iyaye suke kawo waɗannan abubuwa saboda tun farko dama idan ka zo gidan iyayenka za a ce kaji kaji kai gani kake gani kai idan namiji yayi maka ba za ka iya daukan bibin namijin nan kaje ka gaya musu ba kana zuwa ma gida idan ka zo kace ku kwa wata kawarka ko yar uwarka ko kanwarka ko yayanka kace jiya ku wani yayi maka zai maka sai a ce aher kan kara jin wannan
wato sai akwa mutum
sai akwa mutum wannan abu yana sa mataye suna rike laifin namiji ko kuma a dinga wulakanta su a dinga yi musu abubuwa kuma abin yazo yazo na musu zuciya yasa zaki ga macin Hausawa ko kuma a ce mata zaki ga mace ko haihuwan farko bace ba amma ta kama da hawan jini menene tuguna da ake
ko kuma tana dauki an yi auren amma kafin kwana biyu sai kiga ta mutunce ta koma
ga gobe to ai da ma shi ya dauko ta ne da ma ai ba wai domin ya tarbiyyar ta ba domin ya rungume ta domin ya nuna mata soyayya domin ya nuna mata cewa mu gina gida da nan bangaren mu tare mu gina gida mu gina yan uwan mu gina iyayen mu gina menene a mu tare mu hada gida mu gina mu zama cewa mu ne manya a cikin gida kin gane ko to sai kasance cewa tarsi yanda zata ta shigo abinda take tunani ba ta same shi ba kuma in ta kai kara baya a ce mata ka ta kara kawo
kowa ai rufa mu kowa
asiri yake ba ki ga muna hakuri ba mu hakuri muna kaza ba mu ba ki ga muna kaza ba ni da na haike ku ba ki ga nayi hakuri ba kuma ba la'akari da cewa mazajen da wallahi rainan matayen su suka yi amma ba wai sun wulakanta su bane da namiji lokacin za a kai mishi mace zai raine ta shekara da shekaru ba za ki taba jin ya bata mata rai ba to banda na yanzu in kika shiga ma kwana uku yayi yawa za ki je ki ga yarinya ma ta kuka inda za ki tambaye ta kwana uku ne yawa kin gani to amma mazajen da za ki ga cewar yarinya ta zo irin duk abin da za ta yi wallahi rainan ta suke yi ba su san su bata mata rai ba su san su ga abin nan ya bata mata kuma duk ran da aka ce yau wani zai zo daga gidansu baki ga irin tattalin gidan da zaki ga namiji ya zo duk abin ma da zai kawo abin da bai miki zai miki zai tattale ki zai miki wannan zai miki sun kada ki faɗi laifinsa gudu suke ma a faɗi laifinsu a zamanin da amma yanzu ba laifi ba duk abin da zaki ce ki faɗa ki faɗa babu yanda za a yi a ce ma yaje ce ma wai har zai tattale ki yaje ki da lokacin ki mazajen yanzu ba ana auren ba ana daura maka aure kana tadi da wata ana daura maka aure kai kana can kana tadi da wata sai dai a yi maka waya ai an daura aure to abinda kaje ka gaya ma wacce haka kake zuwa kana gaya ma wai wannan haka suke mazajen sai dai hakuri
mana Haruna ka da ji tsokacin da mata suka yi a cikin wannan zauri yanda suke bayyana abubuwan da suke ganin su suke kawo ake tsara samun yawaitan ciwon nan na cin zarafin mata a gidaje a naku takan ji malamai sukan gaya muku cewa mata yanku gonakin ku ne a saboda haka wani sai ce to tunda gona na ne inda ka gona ciyawar in yau fasara sai zama baki na fasara abin da ake nufi bane ana nufin dai kila wani abu ne daban to kuna ganin kamar kuna wuce gona da iri ne ko ko a dai matan ne suke dai tattun zura ku
to masu saurare da farko ina ma kowa barka da warhaka maganan gaskiya abin da yake damun mazaje shine na farko dai suna wuce gona da iri na farko kenan sannan na biyu mazan yanzu muhimmancin auren ne ba su sani ba so
kai da bakinka
da bakina abin da yake faruwa kenan saboda akwai misalai wanda zan kakkawo saboda inda mutum ya san muhimmancin abin da yake yi ba yanda za a yi ka gina gida da kanka ka zo ka rusa so in ka san ko muhimmancin auren nan ka san cewa ibada ne Allah subhanahu wataala ne yace a yi kuma ga yanda yace a yi shi to bai kamata ka yi shi yanda kaga dama ba mutum shine yayin da yake neman yarinya a cikin ruwan sama zai ji a cikin sanyi zai ji ya tara iyo a jikin katanga amma da an yi aure sai ka rasa me yake shiga kawukan su sai kuma a fara samun sabani dama an san sabani tsakanin mace da namiji dole ne a same shi amma irin sabanin da ake samu na yanzu yana wuce gona da iri yana nuna cewa yawancin maza ma a yanzu ni ana wahar sashen auren da suke yi aure ne na sha'awa
akwai alamu
yawa auren sha'awa ne to da dama kai auren sha'awa bayan kwana biyu duk abin da kake yake burge ka ka gama fahimtar sa to me zai biyo baya sai wulakanci su kokarin da ya kamata mu yi shi ne matasan mu da ƴan matan mu mu kokari mu nuna musu menene aure kuma menene muhimmancin aure, me yasa ake yin auren, ba wai ana yin aure bane dan kawai kaura sha'awa, akwai dalilai da dama wanda yasa ake yin aure. Kada a dauko dalili daya kadai a ce za a yi aure, in an dauko dalili daya kadai kawai za a yi aure to za a samu matsala. Ana buƙatar mace matanka ta zama abokiyarka, abokiyar shawaranka, wanda take share maka hawayenka, kuma yana da kyau matarka ka dauke ta. Masu ilimi suna cewa ka dauke matarka tamkar yar shekara biyu, ka san cewa yar shekara biyu a koda yaushe za ta iya yin kuskure, za ta yi laifi, in ka bige ta ma an jima karawa za ta yi, za ta iya tabargaza, ba cikakken hankali gare ta ba. Mata sun dama tun asali an halicce su da rauni, suna da rauni. In ka ce ice ne wanda yake tankware, in ka ce sai ka miƙar da shi karewa zai yi. So yana da kyau mace ka tarairaye ta, ka lallashe ta, ka sa ta a hanya, ka girmama ta, ka mutunta ta, ka darajta ta, ka karrama ta, sai ka samu abin da kake so. Amma idan zaka nuna kai uga ne, ai kai mijinta ne, ka dinga bada command, ba za a samu wannan gwabin zamantakewan auren ba.
Ana so harantakan su biyun su ji dadin abun,
su ji dadin abun. Ana so a tafi ne kamar abokan juna, tana aiki ka zo ka tama mata, renan yara ka tama mata. Ku zamanto abokan shawara, abokan juna, ba kuma komai bane ake nuna bacin rai. Za a bata maka rai wani abin ka kau da kai, ba komai ake magana ba. Sannan abin ka ga ya wuce gona da iri ne, yayin da kaga cewa tana cikin nishadi, ko bayan kwana biyu ne zaka iya nuna mata cewa wanci kin ga abin nan kaza da kika yi, ina ganin fa ba haka ya dace ba, kaza ne. Ko me ye dalilin ki da yasa kike haka? In tana da wani dalili za ta fadi, in kuma wauta ne za ta ce ai hakuri, ai ban sani bane. To haka ake yin zamantakewan aure, kullun ana nunawa suna dauka, kullun ana nunawa suna dauka, dan mata suna da rauni, dole sai an yi hakuri da su. In ko ba za a yi hakuri ba, to kullun za a dinga cin zarafin mata ne.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
A cikin al'umma da muke zaune, wannan magana na cin zarafin mata abu ne wanda an san da shi amma ake kokarin boyewa. Kusan kowanne da wuce ya shiga a cikin gida, kila in gida mai yawa ne, an san wannan ɗakin mijin yana musguna mata. Kila ma yanzu ya gama dukanta, za ce ga can ya fara. Ya kulle daki yana tumanta tana ihu tana komai, sai sun ji sai ji an ce ana kafa yake sa, kai yake sa, ba wai kare da ke ta ba, a kare yake sa. Sannan ne za a kokusa kofa a ce fa ka bude fa, kare fa kai kisa fa ka kai, to kuma zai fito yana bude kafa, yana bude kirji, yana nishi ya wuce. Ita sai dai a shiga ya hakuri sannu, matan cikin gida ba su bata ruwa, su bata ruwa. In ta ce za ta fi to ina za ki, ki zauna da ƴaƴanki, kai ki yi hakuri, to kin je ma gidan ma me za a yi, ko kuma a gwasa da ita in ma kin je gidan ma dawo da ki sa.
Wasu kuma suna gudu idan kika taka kika tafin ma dawo da ki za a yi. Sannan kuma ke idan ta zo ta gaya miki ke kina gidan ga ɗaki ke ga ɗaki ke ga nata, idan zo ta ce in kuka ji yana dukan, kuka ji kuka cece su, kuka ji kuka yi mishi faɗa, kuka yi kuka yi mata faɗa, kuka ce kada a ƙara samun wannan. To idan kuka ba ta shawarar cewa ta kwaci ƴancinta, to idan ya tashi ya dawo zai dawo ya zo ya dinga zagin ku,
don sai ta zo na
ku kuka zuge mishi mata, ku kuke sa amma ko suna faɗa, ku kuke sa suna kaza. suna kaza ai abin da suke kenan maza maza su ba za su ga laifin sa ba a'a su za su ce ai ai dakin wancan ran nan da nake da muke fada wancan ta shigo da wancan wancan ina fita suka shigo suka sami ta su suka sa ta su suke sa ta fada su suke sa ta muna fada muna tiya muna kaza muna kaza su mazan ba su ga laifin kansu
zan ba da misali ne akan wata yar uwata sanya ya ce a gare ni wanda yaran ta sun kai kusan guda 8 babban yaran ta ya haura shekara 25 ya zama mutum kenan amma mijinta bai bar dukanta ba zai bige ta a gaban ƴaƴanta
wato ba tsira ba uwar ba
yayan ba uwar ba kuma in aka bibiye abin da yake kawo rikici wani lokaci kawai uwa ne ba a sa mishi a buta ba sai ya fara bugu saboda ya samu
inda aka kuskure koyaya take
koyaya kuskure aka yi shi an aje mishi jaka sai bugu to ba nan ma giza ke saka ba da abin yayi yawa mahaifina ya ta kokari ya sasanta su abin yayi yawa auren da ya mutu ya batta ta huta a abibatta ba ya dinga fitinan ta yana biyo ta ta dai kyale shi ta ƙara yin wani aure to cikin ikon Allah auren da ta yi ya hana ta ta zauna haka nan fa auren wancan ya mutu mijin ya ce ba zai iya ba ya mutu aka ƙara dawowa ya nuna yayi nadama aka ƙara daura mishi aure da ita amma bata canza zani ba to a ƙarke na kai su kotu alƙali sai da ya mishi bulala a kotu da yaji na ladattarwa saboda irin musgunawa da zaluntanta da yake in takaita muku zance a watan da ya gabata Allah ya karɓi rayuwanta maganan ba kuma a gama shi a kotu ba frustration damuwa wallahi zuciyarta ya buga
akwai abubuwan da ya kamata a ce iyalai suna yi da iyaye a daidai lokacin da abin ya fara kafin ya kai ga wannan matakin don ana rasa mata da yawa ana samun matan da za ka ga mace da karin da ta san wannan uwa ce amma tana cici tana yawon hauka saboda mai kokwalwarta ta buga wata kuma zuciyarta ta buga ba a san dalili ba ko kuma a ji mace ta kwala ihu a gida a tambayi dalili sai ƴaƴanta ne idan ya kai ya ka za su ce ai fa ga fa abin da baba yake a gidan nan saboda ta san ko ta koma gida ko makota da ƴan gari ba za ku waye bayan ta ba za maku bata ido ba cewa za ku ita take ja a mata ke kike ja yayin da keki me yasa da ya fara miki gudu ba ina za ta gudu jiji
gaskiya dai akwai bukatun iyaye da makota da ma al'umma gaba daya a fahimci cewa aure fa ba a yi shi don wahala ba ba a yi shi don bauta irin na bawa da mai gida ba
haka ne
aure an yi shi ne saboda a bauta ma Allah a dukkanin addinai abinda aka faɗa kenan ma'anan bauta ma Allah shine kana buƙatar mace kana da ita a gida kar ka fita waje shine bautar da ake nufi tana buƙatar namiji kar ta fita waje gashi nan tana da shi a gida wanda aka sani shari'a ta yarda so amma matsalan da muke fama da shi da yasa duka wannan abinda aka faɗa masu matsalan ba sa iya magana shine tsoron makota da ƴan uwa wata tana gudun cewa idan na dawo gida na shiga layin zaurawa ga ƴan mata nan da yawa ina gani basu yi aure ba to yanzu ni da na dawo abu zaurawa ma zai kalle ni to da a ce ban da aure ai dai gwanda in zauna in ta hakuri ita fa akan kanta wanda
ake kuma yaya
wata kuma sai ta tunani to idan na fita na bar ƴaƴana wa zai lura da su wa zai yi musu kaza gwanda dai a hakura dai in daure koda dan saboda su ɗaya kenan na biyu kuma kamar yanda Hajjia Ɗazu ta faɗa akwai makota waɗanda su ne za su fara ba da sheda game da abin da yake faruwa kowa sai ya dau ɗabi'a na da ake cewa ba ruwana ita kadai take yi ta neman makanta mafita to kinga wani lokaci makota abin da yasa ba su son shiga wata akwai soyayya mai karfi tsakaninta da mijinta wata zaki iya zuwa a matsayin ki na mace ki ba ta shawara ko ma da namiji ne ya nuna mata ba haka ake aure ba tunda mutumin nan bai daraja ki kamata yake dauka kafanki ki koma gida a nemo miki ƴanci to da hakkinki da komai to ta namijin na dawowa wata zata iya zuwa ta kwashe duka ta fada sai dai kai abin da za mu ce maybe muna bukata yanzu a zamanin yanzu wayar da kai daga wurin malamai da kamar irin counselors da gidajen yada labaru ya kamata a rika nuna mu mutane kina da daraja bai cancanta ba ki yadda ki asarar rayuwarki saboda wani
kuma abin kunya bane dan kin ballakin miji
saboda kin Bahaushe ya ce wai miji goma ba uba goma bane saboda haka ba wani abin kunya bane saboda kin rabu da mijin da yake cin zarafinki kin koma gida kina jiranki a ruwanda ba zai miki ba zai zalunce ki ba ba abin kunya bane koda duniya ta daga yatsa a gaba da ke kin sani
kuma Allah ki ya sani cewa baki fita dan baki son zama aure ba, kin fita ne saboda ana yin abin da ba shi bane Allah ya ce ayi a zama aure. So su kuma iyaye su daure su bada goyen baya. Idan har yarinya ta zo ta kawo complaint akan mijinta, ya kamata su gane ba yar da take so ta fita daga ɗakin mijinta ta dawo ta zama gidan iyaye. Ba ubanta shugaban kasa ne, ta fi son ɗakin mijinta saboda akwai wani ƴanci na rahama na musamman da Allah ya tsare ana. Saboda haka duk yarinyar da za ta zo ta ce ta fi so ta dawo gidan iyayenta akan gidan mijinta, ya kamata iyaye ku bincika. Haka kawai ba za ta ce za ta bar can dan ta dawo gida ta zauna tare da ku ba.
Malam Haruna, wani na ga yayin rubutu a kafar sada zumunta da yake cewa duka ko hantara baya sa mace ta yi maka biyayya yayin da kake so. Lallashi, to kana ka yarda da haka?
Na yarda da haka 100%. Shi lallashi ne ke sa mace ta yi abu da kai da ya dace.
Da fa sa mata kai da yabo ba?
Yawwa, shi ne zai sa ma idan har ta laifi za ta dinga jin kunyanka. Amma idan dan ka zo kai mata ihu kaman kare wannan maybe kana juya ma gwado za ta yi maka.
Masai fata jara ma
bai yawa ihu da duka bai canza komai sai dai ya ƙara kangarar da mutum. So lallashi tausayawa
da nuna mata kauna
da nuna kauna da hakuri shi ne ke sa mace ta ga girmanka, ta mutunta ka, ta yi maka biyayya, ta yi maka abin da zai faranta maka rai.
Akwai wani mafita da muke da shi don ragewa saboda shi wannan matsalar da muke da shi ba ga talaka ba, ba ga mai kuɗi ba, ba ga ƴaƴa mata ƙanana bane, ba kuma ga tsofaffi ba, ba wanda ya tsira a maganar cin zarafi daga namijin da yake da wannan halin.
Mafita a nan guda ɗaya ne. Na farko shi ne dole sai ana ilmantar da ma'aurata menene auren da mahimmancin auren, saboda rashin sanin auren shi ne yake jefa ma'aurata cikin wannan matsala.
Haka ne.
So in dai har za a zo ana fadakarwa ana ilmantarwa, insha Allahu da dama jahilci ne yake sa su haka. Sun dauka ana yin aure ne saboda kaura sha'awa kai, da mutum ya biya bukatar shi kenan macen ta fita aransa. Wannan ba haka bane. Dole ne malamai da counselors su dukufa wajen fadakarwa da ilmantarwa da jawo hankali akan ma'aurata su san menene aure. Wannan shine mafita a nan hanga.
Abu na biyu da zan kara dama shine mafita dama shine dai wannan kaman yanda ya fada, malamai su shigo cikin al'amarin
su san zuciya
tsaki, kuma duk abin da ya kama na gaskiya a fito shi fili a fada, kar mutum ya sa son zuciya a ciki. Sannan kuma ya zamana ana da wata hukuma kaman mai kare haƙƙin mata, wanda duk inda aka gani kuma gwamnati ta san da zaman kuma gwamnati ta ba irin wannan hukumar karfi, ta yadda duk inda aka ga ana cin zarafin mace ba tare da ita bane ta shiga haƙƙinsa, kawai a je a kai ƙara wurin a kira shi. Ni ina ganin mazan da za a rika kiransa idan suna cin zarafin mata ana musu wani hukunci, za a samu sauƙin al'amura irin wannan. Ni na zauna da wanda na gashi yana cikin dukan matan, ya daka an saba gani, rannan kawai ya daga hannu zai mare ta, kawai sai babban dan shi ya rike mai hannu yace na rantse da Allah baba idan ka mare ta sai na rama mata. Ya sauke hannu ya kalle ta, ya kalle shi ya ce ka kawo karfin da zamu haka da kai, ya ce to kije ke na sake kira buwan auren kenan, in sa ta kuwa na gari ta yi aure ta bar shi, shi kuma yanzu yana kuka ta ce ba kai laifi ba, Allah ya maka albarka, na kuma gode, Allah ya sa ni kuma haka ya fi zama min alkhairi. To a can inda take ma ya fi gidan uban nasu da ta bari. To idan ka ci gaba a bar ka bar shi dan Allah ba, wallahi wata rana sai ka bar shi dan dole.
Wato yaran tun da ana yi a gaban su,
ana yi a gaban su
ran su, ko dai ya faru ko dai su rena uban nasu su ki shi ko kuma ya koya musu mugun hali su ma zai suna yi wa sauran
ta'a mata. Wannan shine saboda haka to a bangaren iyaye ya kamata a ce iyaye idan suka ji suka ga mace ko kuma mijin ko mace idan suka ga cewa ta yi mishi wani abu ko ya yi mata wani abu, idan mata ta shigo ke ya kuna lafiya lafiya lai, idan tana da wani abu in ta fada a kira shi a kira ta a fada, kuma idan shi ke da laifi a fada mashi, idan ita ke da laifi a fada mata, to shine matsayin da zaka shiga lamarin tsakanin ma'aurata kenan, ka san meye suke yi kuma ka san matsayin su, kuma ka san cewa idan ana ci ma matar zarafi. Sannan kuma a rinka duba waɗannan abubuwa, su malamai da kuma iyaye su rinka duba waɗannan abubuwa. Za ki ga cewa mace da ƴaƴanta ko ku a ta fara aiwa, wallahi wannan namiji shekaru bai san manta ba, bai san sabulinta ba, bai san sutura ta ba, bai san abin da take ba, amma sai kiga cewa wai iyaye ba za su iya fitowa su yi magana ba. Za kiga cewa ma haihuwa ɗaya haihuwa biyu gidan iyaye suke kawo mata abinci ma za su ci ta,
su dai ta zauna a gidan mijin, wani hali kuke ciki in ta mutu sai a ta to lokaci ne
to eh an yi aure na kauna.
masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Aure ta sha murya ta shi kuma shirin ya san taro.